الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حق مكر الذين من قولهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد يومنا لرباكو قوم الشاء هدو قوات رمضان هجرة دولة للي هدو لأربعين دا هدو وان دي 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 دا هدو كوم كوبيا وان دي 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 دا هدو قواتان هدو
بيار قواتان
اوه بيار قواتان هدو شكرا دوبو بيو دا اشران دا اوكو ميلادية وما ان شاء الله za mu dora kan karatunmu na tafsirin alqur'ani mai tsarki a jiya idan ba mu manta ba muna mun kwana kan aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka suratul nahl yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 26 muna roƙon Allah subhanahu wataala da fa mana cin abin da zamu karanta da abin da zamu bayani ubangiji subhanahu wataala yana cewa kaluma karalladina min qablihim lallai wato waɗanda suka zo kafin kafiran makka su ma sun yi makirci wa annabawansu wato kamar na maruzu inda ya gina dogon gida wai zai je ya hau sama zai je ya tsinkayi wato zai je wato ya ga irin dindina da ubangiji ya tanada a sama da kuma shi Fir'aun da yake ce Hamana ka gina min dogon bene li atliya ila ilahi Musa dan je in ga ubangijin Musa nan wa inni la dhunnuhu kazibin dan ina tsammani Musa ƙarya yake yi da yace Allah ne ya aiko shi shine ubangiji yace fa'atallahu bunyanahum sai ubangiji fa'atallahu bunyanahum min alqawaid sai ubangiji wato ya zai kema wato ginin nasu da suka yi ma'ana ya aika wa ginin nasu tsawa da girgizar ƙasa wato targu Allah ya ce fakar alaihi musabba min fakin ginin sai ya rubje a kansu Allah madaukakin sarki sai ya aika musu tsawa da iska ta rusa wannan ginin nasu Allah ya ce wata humul azabu min haythu la yashurun sai ubangiji ya hada su da azaba wato ta inda ba sa tsammani ma'ana min jihati la taqadru bi balihim wato azaba ta zo musu inda ba sa wato zato wato saboda irin makircin su wadansu malaman tafsiri suka ce wannan misali ne ubangiji yake sabawa wato kamar yadda Allah zai bata makircin su da suke wa manzanni shine Allah ya ce ai sun gina makircin nasu Allah kuma ya turo azaba wato ya rusa makircin nasu summa yawmal qiyamati
summa yawmal qiyamati yakuzihim wa yaqulu ana shuraka alladhina kuntum tushaquni bihim alladhina utina ilma innal qizya alyawma wa suwa lil kafirin
ubangiji yace wato summa yawmal qiyamati sanarana alqiyama yakuzihim Allah madaukakin sarki zai kaskanta su wajen wato sa su a gidan wuta wa yaqulu Allahu lahum ubangiji zai ce musu akan harcen mala'iku saboda zargi aina shuraka alladhina kuntum tushaquna ina abokanan shirkata wanda kuke nuna musu wato kuna jin tsoron su wato shi kuna sabawa mu'mina tushaquna kuna sabawa mu'mine saboda yau wato gumaka biyayya shine wato Allah zai ce musu aina shuraka'i ina abokan shirkatawa alladhina kuntum tushaquna fihim wanda kuke sabawa mu'mine saboda nuna soyayya game da wato gumakan qala alladhina utul ilma lalle mu'mine daga cikin wanda muka ba su ilimi daga cikin annabawa da mu'mine za su ce innal khizya alyawma lalle yau tabewa wasu da mummuniyar makoma alal kafirin ta tabbata ga kafirai na'am
alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim falaka wassalama ma kunna na'malu min su balayya inna allaha alimun bima kuntum ta'malun
ubangiji yace alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim sune mutanen da wato mala'iku za su karɓi ransu zalimi anfusihim suna cikin kafirci fa alqaw salama wato za su mika wuya a ran nan lokacin da mala'ika ya zo zai zare musu rai a lokacin za su musulunta a lokacin za su mika wuya za su mika wuya kuma a lokacin da mika wuyan ba zai musu amfani ba ubangiji ya ce fa alqaw salama ma'ana in qadu wa taslamu indal mauti za su mika wuya wato su yadda da addinin musulunci shine addinin gaskiya wato su yadda da Allah su yadda da manzon Allah da littafin da Allah ya aiko ka'ide na suna cewa ma kunna na amalu min su a lokacin da mala'ika zo daukar ran su a lokacin za su fara musu su ce su ba su aikata mummunan abu ba ma'ana ba su shirka ba wato sai mala'iku su ce musu bala lalle kun shirka amma dai ku sani inna laha alimun bima kuntum ta'malun Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa fayajazi kun bihi da kuma shi zai saka muku sai a ce musu
fadkulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa mathwal mutakabbirin
sai a ce musu fadkulu abwaaba jahannama to yanzu kan dai ku shiga gidan wutar jahannama ku shiga ta kofofin wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawama a ciki falabisa mathwal mutakabbirin tir da masaukin masu girman kai wato su ne kafirai
وقيل للذين تقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين
وقيل أبنجي يأتي وقيل ذا أتي وللذين تقوا قوين لسكا جزء ورنشر كاسوني مؤمنين لأن الله هرا ذا أقيا ومؤمنين ما سسالة ماذا أنزل ربكم mi ubangijinku ya saukar ne wato game da lamarin addini qalu khairan za a ce ubangijinmu ya saukar da alkhairi ya saukar mana da littafi mun yi ta hannun wato ta hannun manzansa mun yi riko da littafin kuma mun yi aiki da littafin da ya saukar mana din wato za su ce khairan Allah ya ce lil ladina hasanu fi hadhihi dunya hasana lalle akwai alhasana wato kyawawan aiki lillazina hasanu wato alhasana shine aljanna akwai hasana aljanna ta tabbata lillazina hasanu fi hadhihi dunya ga wadanda suka yi aiki mai kyau a wannan gidan duniya ma'ana duk wanda ya aiki mai kyau Allah kuma zai masa sakayya wato da gidan aljanna ma'anar hasana din ana nufin hayatu tayyiba rayuwa wadda take mai kyau rayuwa mai dadi ita ce wato rayuwa ta gidan aljanna Allah ya ce wal darul akhirah a gidan lahira wato ita ce aljanna khairun shi yafi alkhairi wadansu malaman tafsirin suka ce a za a tambaye su ne wannan game da wato gidan duniya ne ma za anzara rabbukum mi ubangijinku ya saukar a gidan duniya wato za su ce qalu khairan ya saukar da alkhairi shi ne ya saukar da littafi wahayi wato da ya saukar wa manzansa shi kuma ya gaya wa mu'minai za su ce lillazina asanu lalle wanda ya imani a nan gidan duniya fi hazi duniya a nan gidan duniya hasanatun yana da rayuwa mai kyau wato tun a duniyar ma zai rayuwa mai kyau dan ya yarda da Allah ya yarda da kaddara duk abin da ya same shi ya san Allah ne na alkhairi ko kuma wato na sharri ya san Allah shi yake dorawa bawansa saboda haka ya yarda da wannan to kenan kaga ashe zai yi rayuwa mai sauki a gidan duniya wal darul akhirati lalle gidan lahira shine samun aljanna khairun shi yafi ma wato dadin da zai ji a gidan duniya walani imadar muttaqin lalle madalla da wato gida da za a saukar da masu jin tsoron Allah shine gidan aljanna na'am
jannatu adanin yadkhuluna tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un
na'am
kadhalika yajzillahu al-muttaqin
kamar mai tambaya ya tambaya ne da Allah ya ce wala ni'ma darul muttaqina lalle madalla da gidan masu tsoron Allah kamar mutum ya ce wani gida ne sai Allah ya ce kafin ya tambaye sai Allah ya bashi amsa Allah ya ce wato gidan hiya jannatu adani shine aljanna ta gurin zama yadkhuluna ha'an aljanna za su shiga ko kuma masu jin tsoron Allah za su shiga min tajri min tahtiha al-anharu aljanna da korama ke gudana karkashin katangunta fiha ma yasha'una duk abin da rai yake so akwai a gidan aljanna din nan fiha ma yasha'una duk abin da rai yake so ya kalla ko ya dandana ko ya ji wato ko ya taba duk abin da dai yake so zaka same shi a gidan aljanna. Allah ya ce fiya ma sha'una, in dai abin na ni'ima ne, in dai abin na ni'ima ne, wato za a same shi. Allah ya ce kazalika, wannan sakamako da Allah ya tanada masu jin tsoransa a lahira shine aljanna. Yajzallahu almuttaqin, hakan nan dai Ubangiji yake sakawa masu jin tsoransa. In dai ka ji tsoran Allah, ka kabar abin da Allah ya hana, ka aikata abin da Allah ya maka umurni, to insha Allah kuma kana da farin ciki a ranar lahira.
Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum wa dukhulul jannata bima kuntum ta'malun.
Ubangiji yace wato kazalika yajzallahu almuttaqin, hakan nan dai Ubangiji yake saka wa masu jin tsoron sa. Har yanzu kamar mai tambaya yace, har yanzu Ubangiji suwaye muttaqin nan da kake ba su gidan aljanna? Shine Ubangiji yake cewa alladhina tatawaffahumul malaikatu, sune waɗanda mala'iku suke karɓa ransu, tayyibina, suna masu tsarkaka ga barin kafirci, yaquluna, hai ma cewa suke yi a lokacin mutuwa, salamun alaikum, mala'ikun za su yi musu sallama, su ma za su amsa sallamar wato a mala'iku, wato za a ce musu a gidan lahira, udkhulul janna, lalle ku shiga gidan aljanna, bima kuntum ta'maluna, sakamakon abin da kuka aikata a gidan duniya.
Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum malaikatu aw yati amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim wa ma zalamuhum Allah walakin kanu anfusahum yadhlimun
wa asabahum
sayyi'atu ma 'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yadhharun.
Ubangiji yake cewa wato hal yanzuruna, shin kafirai kan me suke saurarawa ne ba za su yi imani ba? Me suke jira ne? Ko suna jira ne illa an ta'tiyahumul malaikatu, mala'iku su zo karɓa ransu, ko sai sun zo mutuwa ne za su musulunta su yi imani su yi aiki mai kyau? Aw yati amru rabbika, ko kuma ba za su yi imanin nan ba sai azabar Ubangiji ta zo musu, wato a duniya ko kuma ranar alkiyama. Kazalika, kamar yadda waɗannan kafirai na Makka da sauran kafiran duniya suke aikatawa, Allah ya ce fa'ala alladhina min qablihim, hakan nan dai kafiran da suka zo kafin su ma daga cikin al'ummai suka ƙaryata manzanninsu, su ma haka suka ƙaryata, wato sai aka halakar da su. Wa ma zalamuhum Allah, amma dai Allah bai cuce su ba, bai cuce su, ya halakar da su ba tare da sabo ba. Duk wanda kaga Allah ya masa azaba, to ya cancanci a yi masa azaba ne ta hanyar sabansa. Walakin kanu anfusahum yazlimun, su dai sun cuci kansu ne wato da kafirci. Fa asabahum sayyi'atu, ka karanta Allah ya ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu, Allah ya hada su da sakamakon mummunan sakamakon abinda suka aikata ne. Wa haqa bihim ma kanu bi yasazihun, abinda suke izgilanci wa manzanni cewa aka musu azaba shine suka hadu da shi. Allah zai aiko musu azaba wato saboda yanke musu hanzari a gidan duniya cewa suke a manzannin fatina bi mata iduna in kunta min as-sadiqin, kawo mana abin da kuka yi mana alƙawari na azabar in gaskiya kuke. To Allah sai ya basu, Allah ya ce basu yi imani ba, har jira suke har wato a lokacin wato saukar wannan azaba. Wa qala allazina ashraku,
wa qala allazina ashraku law sha'a Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay'.
Naam,
kadhalika qala allazina min qablihim.
Naam,
qul adar rusul illa wala qul mubin.
Ubangiji yace wa qala allazina ashraku, kafiran da suka yi shirka suka yi bautar gumaka za su ce law sha Allahu ma abanna, ai cewa suke yi wai ai bautar gunkin ma ai da yaddar Allah suke yi, wai ai Allah ne ya ga dama su bauta ma gumakan. Za su ce wa qala alladhina ashraku, kafiran za su ce law sha Allahu ma abanna min dunihi min shay, ai da Allah ya ga dama da ba mu bauta wato waninsa ba, da ba mu bauta wani koma bayan Allah ba. Ma'ana kenan gani suke yi bautar guma kamar suke kamar da yaddar Allah, kaga wannan izgilanci ne. Za su ce na hanu wala abauna, wato su da iyayen nasu da suka yi bautar guma kan sun yi ne wai da san Allah. Wala haramna min dunihi min shay, kuma in ba da yaddar Allah ba, ba za mu haramta wani abu daga cikin abinci ba, kamar bahaira, kamar sawa'iba. Fa ishrakina wa tahrimina bi mashi'ati, ai wato bautar gunkin da suke, da kuma haramta waɗansu dabbobi da suke su halatta waɗansu, wai sun yi da yaddar Allah ne, wai fa huwa radun bihi, Allah ya yadda. Allah sai ya ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim. Idan wannan aikin kafiran da suka zo kafin su suka aikata, su ma sun karyata manzannin su fi ma ja'u bi cin abin da manzannin suka zo musu da shi. Allah ya ce fala ala rusuli, su manzanni babu wani abu da aka dora musu illal balagul mubin, sai wato isar da sako wanda yake mabayani. Walaysa alaihim hidayatun, shiriya ba hannun su take ba, balle a ce ba su shirya da manzannin ba. Walaqad ba'athna,
walaqad ba'athna bi kulli ummatin rasula nanu budullaha wajtanibu ta'uwan.
Na'am.
Minhum man hada Allah wa minhum man haqqala alayhi ad-dalala.
Na'am.
Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin.
Ubangiji yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, haqiqa kowace al'umma Ubangiji yace mun aika mata manzo, kama ba'athnaka fi ha'ula'i, kamar da ya Muhammadu muka aika ku a wannan al'umma din. Kowace al'umma mun aika mata manzo. Manzan yaje me yake cewa ani ibudullah. Kowane sako manzan yaje, duk manzan da aka aika gurin al'umma, in yaje sakon da shine ani ibudullah, lalle ku bautawa Allah shi kadai. Wajtanibu tagut, kuma ku nisanci wato gumaka, kar ku bauta musu. Faminhum man hada Allah, a cikin mutanen da Allah ya aika musu manzannin akwai waɗanda Allah ya shiryar da su, fa amana suka yi imani suka karbi wato kiran manzannin. Wa minhum man hada alaihi dalala, akwai kuma waɗanda bata ya tabbata wato a wuyayansu, wato bata ya wajaba kansu a ilimin Allah, suka falami wa min basu imani ba. Ubangiji yace fasiru fil ardi, kace musu ku kafiran Makka, ku yi tafiya man a cikin ƙasa. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibina, yaya karshen wanda suka karyata manzanni wato ya kasance, shine Allah ya halakar da su.
Intaharis ala hudihum fa inna Allah la yuhdi man yudil wa ma lahum min nasirin.
Ubangiji yace intaharis ala hudahum, wannan wato Ubangiji yana ba wa manzon Allah hakuri ne, yana lallashin sa ne, inda manzon Allah hankalinsa yana tashi, mutanen nan sun san shi, ƴan uwansa ne, kabilarsu ne, yaransu ne, ƴan garinsu ne, amma suka zo suka karyata shi. Waɗansu kuma sun zo daga nisan duniya, suka zo su kuma suka yi imani da shi. Manzon Allah yana jin zafin wannan, shi yasa Allah ya ce masa intaharis ala hudahum, ko kai kwadayin bata wato shiryarsu, wa gar adallahu lahu, alhali kuma Allah ya batar da su, to la wato ko la tuqdaru ala zalika, ba za ka samu ikon wato shiryar da su ba. Ko kai sha'awa su musulunta tunda Allah madaukakin sarki ya batar da su, to ba za ka ci nasara ba. Fa inna Allaha la yahdi man yudhillu, domin Allah bayya shiryar da wanda ya niyyar batar da shi. Wa ma lahum min nasirin, ba za su samu kuma su taimaka musu a nan lahira su hana su shiga cikin azabar Allah ba. Na'am.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yabasu Allahu man yamut, bali wa'adan alayhi haqqa walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun, li bayna lahum alladhi yaqtaluna bihi wa li ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadhibin.
Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim, kafiran nan rantsuwa suke da Allah, iya karfin rantsuwarsu, gata ittihadihim fiya, iya wato karfin rantsuwarsu cewa suke yi wai la yabasu Allahu man yamutu, duk wanda ya mutu Allah ba zai tashe shi ba, babu tashin alkiyama. Rantsuwa kuma suke wallahi babu tashin alkiyama. Allah sai ya ce bala a lalle akwai tashin alkiyama. Yabasuhum, duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi. Wa'adan alai haqqan, wannan alƙawari ne Allah ya dauka wa kansa, haqqan da gaske, duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi. Mun gane shi ne mazdarani muakkadani mansubani, shi yasa ya ce wa'adan alai haqqan, ai haqqaqahu haqqan, Allah ya tabbatar da tashin mutane bayan sun mutu tabbatacce ne a gurinsa, wannan alƙawari Allah ya yi. Mun gane ko, ma'ana wa'ada zalika wa haqqaqahu haqqan, Allah ya yi alƙawari kuma ya tabbatar da shi da gaske. Walakin na akasaran nasi, sai dai su yawan kafirai, la ya'lamuna zalika, wato basu san wannan ba. Layu bayyana lahum, Allah ya yi haka ne, za a yi tashin alkiyama din dan ya bayyana musu alladhi yaktalifuna fihi abinda suke sabani tsakanin su da mu'minai game da lamarin addini bi ta'zibihim wa ithabatil mu'minina su din Allah ya musu azaba mu'minai kuma Allah ya sa su a gidan rahama wal ya'lam alladhina kafaru domin kuma kafare su san annahum kanu kazibin annahum kanu kazibin su san lalle su ƙarya suke yi a gidan duniya da suke musun tashin alkiyama lalle ubangiji zai tashi alkiyama kuma zai sakanta ma kowace jama'a da irin aikin da ta aikata. Na'am.
Inna ma qawluna li shay'in nizaratna wa annahu la lawkun fa yakun.
Je. Maje.
Na'am. Wallalina adrujullahi min ba'di ma zulimu lan wa huwa annahum fi dunya hasana.
Na'am.
Wa la adrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun.
Ubangiji yace inna ma qawluna li shay'in mu da suke ganin tashin alkiyamar wani aiki ne, wani aiki ne. Allah ya ce mu lamarinmu li shay'in ga komi da muke so idza aradnahu mun yi niyan abu ya faru. Duk abin da muka yi niyya mu samar da shi, ai aradna ijadahu, duk abin da muka yi niyya mu samar da shi, wato abin da zamu ce anna qula lahu sai mu ce mu wannan abun kun kasance fa yakun take sai ga kuma abin ya kasance, wato fa huwa yakun abin sai ya kasance ko ka zo da nasba a tsafi kenan, ma'ana in kace anna qula lahu kun wato fa yakula fa yakuna, in muka ce masa kasance kuma sai ya kasance. Wato ubangiji da yayi niyya abu ya faru babu wani wahala, saboda haka abin da kafirai suke gani wai wahala ne tashin alkiyama, Allah ya ce mu wannan ba wahala bane a gurinmu. Mun gane ko? Ai wannan aya wato tana tabbatar da ikon Allah ne akan tashin alkiyama, da Allah ya ce kurin a tashi kowa dole sai ya tashi. Allah ya ce walladhina hajaru fi sabilillah, aga wadanda suka yi hijira suka bar saban Allah suka koma zuwa ga wato aiki mai kyau, ko wadanda suka bar kafirci suka koma wato suka shiga imani, ko suka bar ko wanda suka bar garin da ake saba wa Allah suka koma inda babu saban Allah, ko kuma wanda suka bar Makka lokacin tana gidan kafirci suka koma Madina gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sun yi wannan hijira dan tsaye da addini. Allah ya ce min ba'di ma zulimu, sun yi wannan wallazina hajaru fillahi, wadanda suka hijira dan Allah, sannan kuma min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su an cutar da su, wato sun hada cuta daga mutanen Makka sune Annabi da sahabbansa ake nufi. Allah ya ce lanubawi annahum zamu zaunar da su wani masauki fi dunya a gidan duniya hasana mai kyau, za su zauna cikin yanci cikin walwala su samu inda za su zauna su yi addinin su shine garin Madina. Allah ya ce wala ajrul akhirah, lalle la lahira shine gidan aljanna akbaru, shi yafi girma. Law kanu ya'lamuna, da kafirai sun sani wato da basu saba da basu wada su ma sun imani kuma su yi hijira, wato ko kuma almutakallifuna an hijira, wadanda suka yi su hijira da sun san malil muhajirina, ladan da Allah tana da masu hijira daga karama, lawafaquhum lawafaquhum fihi, da su ma sun talige san jawo shi kusa da da wato su ma sun yi kokari sun yi hijira. Ita lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a buɗe Makka ake hijira daga Madina a koma a daga Makka a koma Madina, ko kuma daga kowane garin kafirci ka koma gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma san da aka buɗe Makka da yaki maza Allah yake cewa la hijrata ba'da al-fatih, ba a yi hijira kuma bayan an buɗe Makka. Idan garin da kake aka bude shi ya zama darul islami, to yanzu babu hijira. Amma an kana cikin darul kufri, to nan ne zaka hijira. Sai dai manzon Allah ya ce walakin jihadun waliyatu, sai dai jihadi wato da kuma kyakkyawar niyya akan aikin alkhairi, wannan kan yana nan bakin ilamul qiyamah, halan alqiyama. Ko yanzu idan kana aikin sabo sai ka yaki zuciyarka ka daina aikin sabo, shi ma wannan hijira ne. Kana zaune da mutanen banza masu saba wa Allah, sai ka kaura ka koma gurin mutanen kirki, mutanen da suke kula da addini, to nan ma kaga hijira ne. Ka kaurace ma wani aiki na saban Allah ka koma zuwa ga wani aiki, ko kuma kaurace wani jama'a da kun saba yin sako da su, ka je ka jona kanka a cikin jama'ar Allah wanda aikin su shine kula da addini da kuma neman wato ayyuka na halal na mutunci to wannan shi ma hijira ne sai dai ba irin wacce hijirar bane yawa shi ma hijira ne domin malamai suna cewa wai al-hijratu man hajara ila man hallahu anhu hijira shine mutun ya kaurace ma abin da Allah madaukakin sarki ya hana shi a wannan zamanin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bude Makka sai aka rufe hijira tunda Makka ta dawo daren Islami sai aka rufe hijira saboda haka sai dai hijirar da ake ce mata yaki wato yaki da rai kai kiranka akan wani aikin sabo ka koma aikin da ba na saban Allah ba to wannan kai hijira ka kaurace ma saban Allah zuwa ga aiki na kware to wannan hijira ce hede ladanta bai kai wato waccan hijira din ba shine ubangiji yake cewa wato wala ko yake cewa wala ajrul akhirati ladan da ubangiji yake bayarwa na aljanna gidan lahira akbar shi yafi girma law kanu ya'lamuna wato da mutane sun sani alladhina sabaru
alladhina sabaru ala rabbihim yatawakkalun
ubangiji yace alladhina sabaru suwaye masu samun wannan lada su ne waɗanda suka yi haƙuri akan cutar wanda kafirai suka yi musu wato suka yi kuma ƙauracewa saban Allah ko suka ƙauracewa wato garin kafirci suka koma Madina wato dan su bayyana da addinin su Allah ya ce wa al-rabbihim yatawakkalun kuma su ne mutanen da suke dogaro ga ubangijin su saboda haka Allah zai arzuta su min haisu la tasibuna ta inda ba su tsammani ba na'am
wa ma arsalna min qablika illa rijalan ilayhim fasalu hal dhikri an kuntum la ta'lamun
ubangiji ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu aiko wani manzo ba kafin ka ya rasulullahi illa rijalan face mazaje ba mu taba aiko manzo mala'ika ba mu taba aiko manzo mace ba illa rijalan sai mazaje nuhi ilaihim muna musu wahayi fasalu ahla dhikri in baka sani ba ka tambaye malaman wato yahudawa da malaman nasara masu karanta littafin at-taura da masu karanta injila shin mun taba aiko mala'ika a matsayin manzo ubangiji yace manzon Allah ya tambaye su ma'ana ka tambaye su in kuntum la ta'lamuna ku tambaya in ba ku sani ba fa innahum wato ya'lamuna hu ai su malaman yahuda nasara sun sani wa antum ila tazdiqihim aqrabu min tazdiqil mu'minin da bi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana magana ne lokacin da suke cewa me yasa Allah madaukakin sarki bai su mutanen makka ne suke cewa da Allah ya so da ya aiko mala'ika ko yawa yawa da ubangijinka yana so ma mu imani cewa suke wa qalu law sha'a rabbuka la anzala mala'ikatan ko da ubangijinka ya so mu imani ai ba zai turo kai kada yace kai kazo kurin kace kai manzo bane sai turo mala'ika ko kuma ya hado ka da mala'ika in kazo kace Allah ne ya aiko ni sai mala'ikan yace eh gaskiya ne ni ne sheda kafiran haka suka fala shine sai Allah yace to a yanzu kafiran makka ai tsakaninsu da yahudu da nasara a wajen kafirci su kusa suke da juna ɗan uwan juna ne akan kafirci tunda yahudawa sun yaƙi annabi sallam nasara sun yaƙe shi su mushrikan makka sun yaƙe shi ko kuma dukkansu sun haɗu sun ƙaryata shi to kenan ashe su sun fi kusa sama ma da sahabban manzon Allah kusacinsu da manzon Allah su wayancan sun fi kusa yawa to saboda haka tunda sun fi kusa mutanen makka su je su tambayi yahudawan madina ko su tambayi na sake kiristocin madina shin Allah ya taba aiko manzo mala'ika ne shine Allah yake cewa su tambaye su wato in ku din mutanen makka ba ku sani ba ba ku da ilimi ba saukar muku littafi ba cewa Allah bai taba aiko manzo mala'ika ba a cikin mutane inda mutane za a aike shi gurin mutane to sai dai aiko musu dan uwansu mutum wanda za su iya jure kallansa su kuma iya jure abin da wato jin abin da zai gaya musu ai ba mala'ika ba ko aljani aka turo ai ba za a iya jurewa wato a ji sakon ba ma tunda duk mutumin da ya arba da aljani a cikin kamanninsa na aljani shi ma sai an zo an arfa kan sa ana masa addu'a duk wanda aljani ya bude masa idanu ya ganshi shi ma sai an zo an arfa kan sa ana ta masa addu'a ba zan san kallon mala'ika ba shi ko duk ran da mutum ya sa ya hada ido da mala'ika nan kuma a kabari zai kwana saboda haka kake nan ashe Allah madaukakin sarki bai halitta mutane ido da kunne da hankalin da za su iya jure kallon ma aljini a siffarsa ta aljini su iya jurewa ba balle kuma wato mala'ika to kenan kaga da awar cewa me yasa Allah bai aiko mala'ika dan ya zo ya gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya aiko ba a gona magana ma bar taso ba shine Allah ya ce to ka gaya musu a in su ba su san Allah bai ya aiko mala'ika wa mutane ba a matsayin manzo ko shaida wa manzon da ya aiko to su tambayi wayanda aka saukar musu littafi sune yahudu da nasara wato da suke wato kusanci da su a cikin harkar imani Allah ya ce bil bayyinati wa zubur
bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra lidubayyana linnasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun
ubangiji yake cewa wato ai waɗannan manzannin sun zo bil bayyinati wa zubur sun zo da hujjoji bayyanannu manzannin da muka aiko din da ubangiji yace a baya wato yake cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba ma aiko kafin ka ba ya Muhammadu sai dai mazaje wato ba mala'iku ba mazaje muka aiko daga cikin mutane nuhi ilaihim wanda muka yi musu wahayi me muka yi musu wahayi me suka zo da shi shine suka zo da bil bayyinati wa zubur ubangiji yace in ba ku yadda ba fasalu ahla dhikri ku tambayi malaman yahudawa da malaman nasara in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba manzannin da suka zo sun zo da bil bayyinati wa zubur sun zo da hujjoji bayyanannu wa zubur sun zo da littattafai wa anzalna ilayka dhikra ya Muhammadu mun saukar maka da adh-dhikr shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai wa mutane bayani hukunce-hukuncen da ubangiji ya saukar musu na halal da haram na abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba na wato addini abin da Allah ya hana da abin da kuma wato Allah ya halatta wala allakum yatafakkarun sannan ko kuma ko mutane sa yi tunani game da wannan lamarin fiyatabiruna wato su lura su dauki izina afa aminal ladina makaru
sayyati an yakdhiba Allahu bihimul raqa ayatum lazabu minha la yashurun
aw yakudhum
fi taqaddubihim bama hum bimujizin
aw yakudhum
ala takawwufin fa inna rabbakum larahmanur rahim
ubangiji yace afa aminal ladina makaru sayyati shin su kafiran nan da suke makirci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin yanzu sun nutsu ne wato sun nutsu ne an yaka sifallahu bihimul adda sun amince ne sun samu nutsuwa ne cewa ubangiji ba zai kisfe kasa da su ba Allah ba zai musu kusufi ba Allah ba zai kisfe kasa wato da su kamar da aka kafaran baya ba masu yin makirci wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a gidan nadawa sun je sun yi mitin ne cewa yanzu Muhammadin nan ya dame mu ya zo ya rarraba kanmu yana zagin allolinmu shine gumakansu yana wawitar da hankalinmu yana cewa mu wawaye ne jahilai ne muna bautawa dodanni muna bautawa wato kututturen itace da kuma wato sassakeken dutse sannan ya raba mana zumunci yayi kaza yaya zamu masa wasu suka ce abin da ya kamata kullum mu kama shi mu daure shi a kurkuku shine takaidu a daure shi a bashi life imprisonment ya zama ya layu har ya mutu a kulla a cikin kurkuku ko kuma a kashe shi kurin kowa ya huta aw ikrajihi ko kuma mu kore shi a garin Makka ai larabawan duniya in sun ji mun kore shi a garin su to kuma shi ma duk inda ya shiga za ce ai wannan kan ƴan uwansa ma suka kore shi kar tunda suna gudun kare ya bata musu jama'a mu ba za mu yadda ya shigo cikin mu kare bata mana jama'a saboda haka sun yi wannan meeting sai Allah yake ce musu sun yanzu a lokacin da suke wannan meeting din nan yanzu sun amince ne Allah ba zai wato girgizar kasa akan su ba ya kisfe su gaba daya tunda suna meeting ne dan su taba masa masoyinsa Allah ya ce shin afa aminal ladina makaru sayya su masu kullu wannan mummunan makirci sun amince ne an yaksifa Allah bihim al'adha cewa Allah ba zai kibe kasa da su kamar da ya kibe ran karuna ba aw yatihim al'adhabu ko kuma Allah ya zo musu da wata azaba min hasu da shi'urun ta inda ba su tsammani ba aiko mala'ika wato ya musu tsawa mun gane ku a zo musu da wata azaba ta inda hankalinsu ma ba zai yi tunani ba a halakar da su kamar yadda wato aka yi musu a Badar aw ya'khudhum fi taqallubihim ko kuma ba sa tsammani ne Allah ta'ala zai yi damkansu a cikin tafiye-tafiyensu in sun bar Makkan suna hanyar tafiye-tafiye ba sa tsammani Allah zai iya ko tsawa ne gaba ɗaya ta faɗa kansu ta halaka su fama hum bimu'jizin su sani ba za su iya tsere wa Allah da komai ba aw ya'khudhum ala takawwufin ko kuma ubangiji ya kama su wato a kama su a hankali a hankali ka aiko ma mutum wani ciwo shi bai warke ba shi bai rayu ba shi bai warke ba shi bai mutu ba ya dinga komawa baya
ko Allah ta'ala ya kama shi ta hanyar kasuwarsa, ko ya kama shi ta hanyar mulkin sa, ko ya kama shi wato ta hanyar lafiyar sa, Allah ya rika mai da shi baya, ko kuma Allah ya kama shi ma a lokacin da yake cikin tsananin tsoro, kamar cikin dufin dare a lokacin hadiri ya zo yana cida yana warkiya yana tsawa, Allah ya kama su a irin wannan lokacin. Ubangiji ya ce fa inna rabbakum la ra'ufur rahim, ubangijin ku mai tausayi ne, mai tausayi ne, mai rangwame ne, hay sulam yu'ajiluhum bil uquba, ta yadda ubangiji ya bar su haska mitinin suka tashi bai gaggauta musu da wato azaba ba.
Awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyau zilaluhu 'anil yamini wal shamaili zijjaralin la'ihum dakirun.
Na'am, ubangiji yace wato su kafirai kullun haka suke, kullum zaman su mitin din su ya za su takawa musulunci birki, kullun shine damuwar su, kuma kafiran da da ne yanzu duk ɗaya ne, kullun gurin su ina za su takawa birki wa musulunci su hana shi yaduwa, shi kuma suna ce ta musulunci dama in ba a taba shi sai ya yi kasa, in ba a taba shi sai ya yi kasa, amma duk sanda ake cakula su shi kuma ya fi yin sama. Yawa, duba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fara da'awa ba su kula kowa ba, ana da'awa mutane suna karɓa shiru a hankali a hankali, amma lokacin da suka fara fitowa su takawa da'awar birki a lokacin kuma mutane kuma sai Allah yana daɗa jefa musu san abin a ransu. Su Ammar bin Yasir su ne shahidan farko aka zo aka kashe su, mun gane ko? Yawa, aka kashe shi da shi da matarsa da sauran wa'anda aka yi musu mummunan azabtarwa a Makka kafin ma su hijira zuwa Habasha hijiran farko. To kaga wannan ya saka da yawa kuma ganin wannan walakancin da aka yi sabon manzo Allah sai ma suka shiga addinin. Shi addini haka yake, lokacin da aka bar shi yana ta yaduwa ba tsokale shi ba to sai ka ji ya yi shiru, amma lokacin da aka tayar masa da kuma sai an taka masa birki sai an ga bayansa, a lokacin kuma Allah madaukakin sarki sai ya daga shi. Saboda haka a lokacin da suke ta wannan mitin din na takawa da'awar manzon Allah birki ba dare ba rana, a lokacin gungun mutane suka zo daga Madina suka karɓi musulunci, har ma suka ce manzon Allah makanta ya zafi ka tattara ka bi mu mu je Madina mu zauna, to Allah bai lokacin bai umurce shi da ya hijira ba, to har sai da lokacin da aka umurce shi kuma aka ce je wato ya koma Madina. Saboda haka ubangiji ya ce awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in, su kafirai ba sa dubi ne zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki wato ya halatta, cewa dukkan abinda Allah ya halitta wato cikin ababen da suke da inuwa kamar bishiya kamar duwatsu dukkan su ta tafayyau zilaluhu anil yamini wa shimali, za ka ga inuwar su tana karkatawa ko ta fito ta gefen kudu ko ta fito ta gefen arewa, gwargwadon yadda rana take fudowa. Dan Allah madaukakin sarki ya yi mafudar rana guda biyu, mafaɗarta guda biyu, shine yake cewa rabbul masharikaini wa rabbul magharibaini, wani lokacin za a ga rana ta fito wato daga tsakiya tana yin kudu 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 kudu, inda ta yi faduwa kuma sai ta fadi kuma wato yamman arewa, wani lokacin kuma za a ga rana tana fitowa gabasin arewa kuma sai ta fadi kudin yamma. To kaga rabbul masharikai da rabbul magharibai ne, to duk lokacin da rana ta fito tana ta gefan kudin gaba, inuwar mutane kuma sai ta koma gefan arewa, duk lokacin da rana kuma ta fito ta gefan gabar maso arewa wato inuwar mutane kuma sai ta koma gefan kudu. Shi yasa sai Ubangiji ya ce ba kwa gani ne zuwa ga dukkan abin da Allah ya halitta, in dai abin yana da inuwa to ta tafayyau zilaluhu anil yamini wa anil shimali, za ga inuwar wataran ta koma dama wataran kuma ta koma hagu. Mun gane sujjada lillahi, duk wannan tana yi wa Allah sujjada, inuwar mutum tana yi wa Allah sujjada, ma'ana tana kaskantar da kai zuwa ga bin umurnin Allah. Allah ya ce wa hum dakirun alhali wato wannan inuwar tana kaskanci shine sagiruna wato nan sai aka aje inuwar a matsayin mai hankali wato Allah ya ce wa hum sagirun suna masu kaskan kankan da kai ga Allah wanda ka inuwar kanta tana yi wa Allah bauta a jujjuya wadda take wato tana bin rana in tai arewa sai inuwar tai kudu dai ranar tai kudu sai inuwar kuma tai arewa ubangiji yace wallahi yasjudu
wallahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ardi min dabba wal malaikatu la yastakbirun
ashe kenan inda kafiri zai tunani inuwar sama tana sulmiya tana yi wa ubangiji sujjada tana kankan da kai zuwa ga ubangiji to shi me zai hana shi ya sujjada wa ubangiji aida kenan ya kamata shi a tunani ya kamata yafi inuwar sa hankali in har inuwarsa za ta karkata ta yi wa Allah sujjada to shi bai kamata kuma a bar shi a baya ba Allah sai ya ce walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ardi min dabbatin dukkan abin da yake cikin samai da abin da yake cikin kasai mere abin da yake tafiya don in an ce dabba a alkur'ani malamai suka ce nismatun tadubbu ala al-ardi duk wata kwayar halitta da suke tafiya a kan ƙasa wato ta shiga ciki ya kaga ulahu bima yuradu minhu tana yi wa Allah sujjada dukkan abinda Allah ya halitta a cikin duniyan nan yana yi wa Allah madaukakin sarki sujjada saboda haka idan kafirai su ji idan sun ki yi wa Allah sujjada inuwarsu da duk abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa yana yi wa sujjada wa Allah wal mala'ikatu su ma mala'iku an keɓe su da ambato ne ai su ma suna cikin abin da Allah ya halitta to su ma suna yi wa Allah sujjada Allah ya ce hum la yastabirun wato alhali kuma wato ba sa girman kai wajen bautar ubangiji yakhafuna rabbahum
min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun
ubangiji yace yakhafuna rabbahum suna jin tsoron ubangijin su min fawqihim sama da su wato ai suna jin tsoron Allah wanda yake aliyan alaihim madaukaki akan su Allah ya fi karfin kowa wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da ubangiji ya musu umarni nan su jira ne magala Allah a karshen yazo ta zo ita na'am
wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innahu wa ilahun wahid fayya yafarhabun
ubangiji yace wa qala Allah Allah madaukakin sarki yana fada yana umarni cewa la tattakizu ilahayni sunaini kada ku riki alloli guda biyu ma'ana kada ku riki alloli guda biyu wanda za ku bauta musu ga Allah ga kuma abin bauta innama huwa ilahun wahidun lalle Allah ubangiji ne guda daya wato Allah sai yazo da shi cewa Allah shine Allah guda daya li isbatil ilahiyya wal wahdaniyya dan Allah tabbatar da Allah takasa da kade takasa yace ilahun wahidun kar ku bauta wa alloli guda biyu innama huwa abin sani shi ubangiji ilahun shine Allah shi kadai wahidun wanda yake wato kwara kwara daya fayya ya farhabuni lalle mutane su ji tsoro na ji ubangiji kada su ji tsoron wato wani na na'am
walahu ma fi samawati wal ardi walahu din wa shiba aba ghayru wahi tatqun
ubangiji yace walahu ma fi samawati wal ardi ubangijin nan guda daya wanda yace a ji tsoron sa shine ya mallaki duk abin da yake cikin samai da abin da yake cikin ƙasa shi ya mallaka shi ya halatta kuma komai bawa ne gare shi walahu din wasiba Allah shine ake masa bauta tutur shi ake bautawa bautar da wato ba a yankewa indai a gidan duniya ne Allah ya ce walahu din shi ake wacikakken da'a wasiban da'iman mun gane ko ai hali ne min alladina wato min addini mana amil din shine wato zarfi ne mana ubangiji shi kadai za a bauta kuma bautar da ba za a bata wani lokaci ba bauta ta dindindin Allah ya ce a fagara la ta taquna yanzu ku a ji tsoron wani Allah wa huwal ilahul haq gashi ubangiji kuma shine Allah gaskiya wala ilaha ghairuhu babu wani ubangiji kuma bayansa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ya ku mutane ku tuna wa ma bikum min ni'matin ba wata ni'ima tattare da ku da kuka samu wato ko kuma kuka waye gari ko ganta tare da ku fa min Allah do daga Allah ne abinda ka san kokarin ka ne ya baka to ka sani daga wajen Allah ne ba kokarin ka ba abinda ka san kai ka je ka nemo wato to ka sani wannan ni'ima din daga wajen Allah take abinda kuma yazo ya same ka kana zaune shi ma daga ni'imar Allah ne, abinda aka haife ka da shi ko kuma wato ya shigar maka a girman ka, duk wannan daga ni'imar Allah ne. Ma'ana kenan duk dan adam a kewaye yake da ni'imar Ubangiji, ko ya gane ta ko bai gane ta ba, to wannan ni'ima ne daga wajen Allah ne. Kana cewa gidana, gonata, shanuna, iyalaina, miɗina, duk kuma na Allah ne. Ni'ima ce Allah ya ɗauka ya baka aro ka riƙe dan ka ji daɗin rayuwar duniya, idan da ka tafi ka bar masa kayansa a duniya, babu abin da za ka tafi da shi aikinka da ka aikata mai kyau. Amma duk wani abu na ni'ima da kake cewa kazana, 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 to duk ba naka bane, na Allah ne. Domin haka za ka tattara ka fita, tunda duk abin nan ba ka zo da shi ba a nan duniya ka samu, to Allah ya baka aro ne dan ka ji daɗin makwabtaka da shi, wato dan ka ji daɗin bautawa Allah a gidan duniya. In lafiya Allah ya baka, idan hankali Allah ya baka, in ilimi Allah ya baka, in dukiya Allah ya baka, duk abin da Allah ya baka ne wannan, wato dan ya taimaka maka wajen nutsuwa da yi wa Allah bauta a gidan duniya. Saboda haka Ubangiji ya ce wa ma bikum min ni'matin, duk wata ni'ima da kuka gani fa min Allah, Allah ne ya baku, la yati biha ghayruhu, babu wani Allah da zai zo maka da ni'ima ko kai, shi ma Allah ne ya kawo shi wani Allah. Yawa gunkin ma Allah ne ya halicci shi, domin shi ya halicci bishiyar da aka sassaka akai gunkin, ko shi ya halicci dutsen da aka sassaka akai gunkin. Summa idza massakum,
summa idza massakum ar-ru faylay tad'arun,
summa
idza kashafa ar-rankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun,
liyakfuru bima
atainahum adamatu wa sawfa ta'lamun.
Ubangiji yace wato wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'ima da kuka samu wato daga wajen Allah ne. Summa idza massakum ad-duru, yanzu Allah ya maka ni'ima, sannan kuma in cuta ta same ka, faile ta tsaruna, kuma in ka ji tsanani ga Allah za ka koma ka fake, Allah za ka ce Allah ka bani sauki. Allah ya ce su mai zama sa kuma duru, in cuta ta same ku, cutar nan ta talauci ne ko ta rashin lafiya, faile ta tsaruna, ga Allah za ku je ku fake, tarfa'una aswatukum, kuna daga muryarku cewa Allah ka taimakin, Allah ka taimakin, kuna addu'a ba ku roƙon wani Allah. To me yasa in kun ka da rashin lafiya ko tsananin talauci ba za ku je ku roki gunkin ba, sai ku roki Allah gaskiya a lokacin da kuke cikin tsananin jinya, ko kuma wato kuke cikin tsananin wato talauci. Allah ya ce summa idza kashafa dhurru ankum, sanan in Allah ya yaye muku cutar ko ya yaye muku talaucin, idza fariqu minkum bi rabbihim yushrikun, sai kuma mutane su koma suna shirka da Allah, sai su koma kuma suna hada Allah da wani bauta. Lokacin da ka shiga tsanani sai ka kama Allah, lokacin da kuma Allah ya raba ka da tsanani sai ka saki Allah kuma kama abin bauta. Allah ya ce sun yi haka ne, liyakfuru bima atainahum, ka karanta, dan su butulci, dan su butulci da abin da muka ba su na daga wannan ni'ima din, dan kar su gode mana shi, su kai haka ne muka tunda ni'ima aka baka, to ya kamata kuma ka karbi ni'imar da hannu biyu kuma ka yi wa Allah godiya. To saboda ba ka son godiya, wato kuma shikenan sai kai shirka. Allah ya ce fatamata'u, wato to ku je, wato ku zauna a gidan duniya ku dan ji daɗi a cikin bautar gumaka na ku. Wannan tahdidi ake Musa na tsoratar da su ne, waya na tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro. Allah ya ce fa sawfa ta'lamuna, da sannan za ku san ƙarshen lamarin ku. Na'am,
waj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum wallahi la tusaluna amma kuntum tawtarun.
Kafirai, Ubangiji yace su mushrikai waj'aluna, suna sanya wa Ubangiji ne lima la ya'lamuna, cikin wato suna bauta ma kafirai gumaka ne, su mushrikai suna bauta ma gumaka ne, wato suna bauta ma waɗanda ba su da wani ilimi, ba su da ilimi, ko kuma su kafiran ma, wato su suna bauta ma abinda ba su da sanin cewa abin nan yana cutarwa ko yana amfanarwa. Allah madaukakin sarki a baya ya ce mana wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk wata ni'ima da kuka samu daga wajen Allah ne. To yanzu su kafire da suke bauta ma gumaka, kaga kenan su ba su da ilimi cewa gumaka ne da suke bauta musu a ba sa ni'imtarwa, ko kuma wato sun hada hankalinsu da tuwo ne sun cinye. Domin ai Allah ya ce idza massakum ad-duru fa ilayhi taj'arun, in sun hada da cuta ta talauci ko ta rashin lafiya sai su koma su make gurin Allah suna roƙar sa in Allah kuma ya yi musu sai su shirka kaga kenan ashe waye aluna lima la ya alamuna nasiban suna bauta ma waɗanda ba su da ilimi ne cewa wato suna arzutawa ko kuma ba su arzutawa mana su riki gumaka shi annaha wato tadduru wala tanfau cewa bautar gumakan cutar da su yake baya amfanar da su mun gane ko wato sai ne Allah ya ce wa aluna su mushrikai sun sanya lima la ya alamuna nasiban cikin waɗanda ba wato ba su da sanin cewa suna da wani kaso wato mai mara daga nan shi abin da muka rubuta su duk abin da Allah ya baka a cikin mai gunki ya mallaka a ciki gunki bai mallaki komai ba duk wanda ka duka kake bauta masa bai mallaki komai ba cikin abin da Ubangiji shi kuma ya rubuta ka da shi mun gane ko mana bai mallaki dabbobi ba bai mallaki shuka ba bai mallaki komai ba duk da cewa idan sun zo ware abin da za su yi bauta da shi sukan ware na wanda za su yi wa gunki bauta sukan ware wanda kuma za su yi wa Allah bauta da shi Allah ya ce to wayanda kuke ware musu wani abu daga cikin abin da muka rubuta kunna wato ba su da kaso ko da kwayar zarra a ciki za su ce wato sun ware wannan wato haza lillahi wa haza li shurakaina wannan na Allah ne wannan kuma wato na gumaka ne Allah ya ce tallahi na rantsi da Allah Allah ya rantsuwa da zati Allah ya rantsi da kansa yace tallahi na rantsi da Allah la tusaluna wa'annan kafirai sai an tambaye su a lahira akan abin da suke aikata wannan za a tambaye su amma kuntum taftaruna bisa ƙaryar da kuke kirkira kuke jingina wa Ubangiji cewa wai min annahu amarakum bizalika wai Allah ne ya muku umunni Allah ne ya muku umunni ku yi haka ku ware sadaka a gunki ku ware sadaka wanda za ku yanka ta Allah a miskinai Allah ya ce wallahi sai mun tambaye su akan abin da suke kirkiran ƙarya suna jingina Ubangiji wa yaj'aluna lillahi al-banati
wa yaj'aluna lillahi al-banati subhana
na'am
wa yad'un
Ubangiji ya ce wa yaj'aluna lillahi al-banati kafirai hanyar har yanzu yana daga cikin abin da suke kirkira na ƙarya suke jingina Ubangiji wato sai suka sanya masa ƴaƴa mata wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata subhanahu sarki ya tabbata ga Ubangiji tanzihan lahu amma za'am wannan tsarkakewa ne ga Ubangiji zati ya tsarkake zaki Allah ya tsarkake kansa da kansa cewa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wato bisa abin da suke rayawa walahum ma yatahun amma saboda zalunci su kuma in sun zo sai su zaɓa abin da suke so su ba sa san ƴaƴa mata sun fi san a ba su ƴaƴa maza har ma in an musu albishir a wajen aihuwa cewa an haifa musu ƴaƴa maza suna murna suna ba da albishir da tukuici a wanda ya zo musu albishir amma in an haifa musu ƴaƴa mata sai fuskar su ta murtuki saboda ba sa san aibi da ƴa mace take jawo wa iyayenta amma fa kuma su abin da ba sa san nan sai suka dauka kuma suka jingina wa Ubangiji suka ce wai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata su kuma in an ce matan su sun haifi ƴaƴa mata ba sa so shine Ubangiji yace wa yaj'aluna lillahi al-banati suna jingina wa Allah ƴaƴa mata subhanahu sarki ya tabbata ga Ubangiji akan abin da suke jingina masa walahum ma yatahun amma ko su sun zaba abin da suke so wato su ne ƴaƴa mata na'am ƴaƴa maza na'am
wa idza bushira ahaduhum bil unsi dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhim
na'am katawara min
al-qawmi min su'i ma bushira bi
na'am
ayamzuhu ala hunin namdusuhu bitraf
na'am
ala sama kun
wato ana nufin cewa ay yaj'aluna lahul banati suna sanya wa Allah ya mata allati yakrahuna wanda su din ba sa so wa huwa munazzahu 'alal walad Allah kuma ya tsarkake gabarin da hakan waye mai neman da ai mai neman agaji da taimako ne duk aihuwa da mutum yake nema ai yana neman ta ne ba dan komai sai dan wataran za ta taimake shi to amma Ubangiji ai ya wadata gabarin neman taimakon abin halitta jalla wa ala domin Ubangiji shi qa'imun bi zati yana tsaye da zatin sa ne baya bukatar taimako a gurin kowa bil hasali ma kowa ne yake da bukata a gurin Allah babu wanda yake ce bai da bukata a gurin Allah amma Allah bai da bukata a gurin kowa saboda haka ai mai neman da mai neman mai taimako ne kana da wanda in ya girma zai taya ka rike maka fartanya zuwa gona aje ayi noma ko kuma wanda zai taya ka cika kasuwanci ko in ka girma ya zama ya tallafa maka wajen kula da rayuwarka ai dan haka ake neman da kuma in ka mutu yana maka addu'a duk dai taimako ne saboda haka ai da ana neman sa ne domin a samu agaji a cikin rayuwar duniya da kuma wato bayan an mutu kenan ashe kaga dan adam da yake wato tawayayye shine ya cancanci da ba ubangiji subhanahu wataala wanda yake cikakke wato mai cikar kamala ba jalla wa ala shine wato su sun zabi yaya maza amma kuma sun kyamace yaya mata amma kuma suna jingina wa yaya mata wa Allah wa yaj'aluna lahumul abna'u su sun sawo kansu yaya maza alladine taruna wanda suka zaba wato fiyata suna bil as bil wato bil asani wato sai ya zama su sun zaba abin da suke so saboda su agun su yaya maza da namiji zai je yaki da namiji zai je yi aiki na wahala ya gogayya da wahala ya nemo abin da zai ci da gida amma ya mace ai ta wai nauyi ne tun daga haihuwarta har lokacin da ka aurar da ita har lokacin da ta fara haihuwa ita duk nauyi ne sannan kuma mutum zai iya samun aibi wato ta hanyar ya mace domin larabawa tun a zamanin jahiliya yana daga cikin abin da wato suke kyama a jingina wa mutum da shi shine zina zina tun a zamanin jahiliya wato idan an samu gidan karuwai wato sukan yi dabara ta yadda za a ajiye takalmi a kofar ɗakin duk wanda ya zo ya ga takalmi to ba zai shiga ba sai ciki da mutum tun a lokacin ma da musulunci bai zo ba bai haramta musu harkar zina ba suna kyamata kowa yana kyamata yarsa ta yi shi yasa yana daga cikin abin da yasa ba sa son ya mace suka ce ya mace ba za ta hau doki ta rike takobi ta yaki ba sannan kuma idan baka ba ta kulawar da ya dace ba za ta zo maka da wato bakin ciki wanda zai dawoma a cikin zuriyarka shine za ta iya zuwa ta yi ta shiga wato karuwanci ko ta debo maka ciki a kwararo ko kuma wato ta lalata maka zuriya ta zubar maka mutunci to sai ya zama suna kyamar kyamace a irin wayannan dalilan na hankali don dalilai ne na hankali shine ubangiji yace wa idza bushira ahadun bil unsa in an yi wa ɗayansu albishir wato bil unsa da samun kyamace aka yi masa albishir da samun kyamace cewa matarsa ta haifi kyamace Allah yace zalla wajuhu muswaddan sai zuciyarsa ta murtuke ta baki ran sai baci me yasa aka haifa masa yamace Allah yace sai zuciyarsa zalla ta kasance muswaddan ta yi baki wato shine wato mutagayyiran tagayyurul muktami sai fuskar ta jirkita sai yana yaki wato yana fushi irin wanda ya hadiye bakin ciki a ransa me yasa za a haifa masa yamace mun gane ko Allah ya ce wa huwa kazim yana mai haɗi ya fushi shine mumtali'un gamman ya cika cikinsa da fushi da ɓace ne ya za a to su larabawa da suke da irin wannan hali da ubangiji ya tona musu asiri a zamanin jahiliya suke da irin wannan me yasa za su jingina wa Allah yamace kuma a kaga babu adalci ai abinda baka so kan karka jingina ma wani kuma yau abinda baka so a jingina maka bai kamata kai kuma ka jingina ma wani ba balle Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ya ce idan an yi wa ɗayansu albishir matarsa ta haifi ya mace ya tawara min alƙauni sai ya riga ɓoye a cikin mutane yana fita bayan gari yana zazzagaya kar ma a gan shi ashe a ce masa ashe matarka ta haifi ya mace yana zagaye wa mutane yana zagaye wa mutane ma'ana yana ɓuya ga tafi min alƙawm min su'i ma bushira bihi wai saboda wai munin abin da aka yi masa albishir shi ya masa albishir da haihuwar ya mace saboda wannan mummunan abin da aka yi masa bai ya ma san shiga mutane sai ya koma gefe yana ta tunani a yi musiku alahu ne a mai dusu fitra bi shin yanzu haihuwar nan da aka yi masa ya rike aifu wannan da walakanci ya bar abinda aka haifan ta girma hakan nan a cikin walakanci ko kuma yaje ya kashe ta wato this will fit trap wato yaje ya turbada ta kasa haka da suke shine wa'dul banatin haka suke idan aifa mutun ya mace haka zai dauke ta ta tafi da ita jeje ya tona rami ya binne ta rayuwar jahiliya babu kyawu mutum in ya ga kansa a cikin musulunci ya yi wa Allah godiya domin duk cikin mun nan babu wanda ya san yadda Allah ya yi shi musulmi babu wanda ya san yadda Allah ya yi sama musulmai kaga kenan ashe ba karamin ni'ima ba ne aife ka a cikin musulunci kurin ka tashi ba ma zuwa ka karbi kalmar ba tashi kurin kai ka ganka musulmi ni'ima gaba da baya ya kamata mutum ya yi wa Allah godiya akan wannan wata rana sai na Abubakar yake cewa a rayuwata na kan tuna abu biyu abu ɗaya in na tuna ya kan sa ni dariya abu ɗaya in na tuna ya kan sa ni kuka ya ce abinda yake sa ni dariya ya ce da ya ce ni ba fatake ne mukan tafi kasuwanci wuraye to idan mutum zai tafi kasuwanci kowa ya kan yi kokari ya ɗauki ɗan gunkinsa ya sa a cikin kaya ya tafi da shi saboda yan kananan bukatu yan karamar bukatan ta sai ka dan zaro gunkin ka a cikin kunshin kaya sai ka roke shi kai masa sujjada sai ka mai da shi cikin kaya kuma sai ka cigaba da tafiya yace to wata rana za mu tafi fatauci yace saboda wadata sai na sa aka daka mun busheshin dibino aka yi gari da shi aka tudanya shi aka yi mun gunki mai kyau na garin dibino yana kama hanya na tafi sai to muna cikin tafiya cikin dokajeji guzurunmu ya kare muka yi ta sajada a gunki muka yi ta roƙuwa samu a yadda za a yi abubuwa dai ba su samu ba ya ce muka ga wuya ya ce sai na zaro gunkin sai na gutsire hannun na cinye aka yi gaba na sake gutsire kafar gunkin na cinye aka yi gaba na gutsire kan na cinye can gaba dai na cinye gunkin ma gaba daya to mutum ya cinye Allahsa da zai roƙa ya ce to wannan wautar da muke yin ta a zamanin jahiliya ya ce na tuno ta sai na yi wa kaina dariya mutum ya cinye Allahsa kuma zai ce bake shi gaba ya ce to na biyu abinda kuma yake sa ni kuka ya ce an haifa min ya kyakkyawar yarinya yarinya na yadda ta kai shekara 7 in na shigo da gudu za ta zo ta rungume ni duk abin da yake hana za ta karba ya ce haka wata rana sai aka yi mata wanka aka sa mata kayanta na dora ta a raƙumi muka fita ya ɗauki diga da magirbi da tebur muka tafi jeji muna tafiya tana ta mun taɗi baba kaza muna ta taɗi da ita na je na tura rami a jeji tana tsaye a gurina tana ta mun wasa sai na saka ta a ramin nan na tura mata kasa na binne ta ya ce to wannan yana sa zan kuka duk da manzon Allah ya ce al-islamu yajibu ma qablahu musulunci ya shafe duk abin da aka yi na kafirci kafin musulunci ya ce amma na tuno hankalina na tashi ubangiji yake cewa wato wa idhal maudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat tuna ranar lahira ranar da za a tambaye al-mauda yarinyar da bata yi laifi ba aka je a kashe ta bi ayi zambin kotilat wani laifi kika yi a kashe ki Allah zai tambaye kafire ranar lahira ce in yazo karatu ya zo kan wannan ayan sai ya fashe da kuka Allah ya ce wa idhal maudatu tuna yayin da wanda aka kashe su ba tare da sun yi laifi ba shine wa'dul banati su ila za a tambaye su bi ayi zambin kotilat wani laifi kuka yi a kashe wannan jahiliya ne mun yi wa Allah godiya da ya mana gamkatar da musulunci kisan kayan mummunan abu ne mutum ya roƙi Allah a rayuwarsa kada ya zubar da jinin musulmi kada ya zubar da jinin musulmi zubar da jini kisan kayan mummunan abu ne ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin wani hadisi yace ranar lahira duk mutumin da aka kashe shi da zalunci zai je zai nemi wanda ya kashe shi zai shaƙe shi sai ya kai shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambaye shi bima katalini mi ne masa ya kashe ni saboda ka zubar da jinin musulmi mummunan abu ne mutum ya nemi tsarin Allah daga zubar da jinin musulmi.
Allah ya kiyaye mu. Ubangiji yake cewa wato za su ce ayyumsukuhu ala hunin, shin rike wannan ƴar mace da aka bani wato bisa walakanci, a majlisu fitra ko kuma jin binne ta. Allah ya ce ala sa ma ya hukumu da tada irin wannan abinda suke hukuntawa a zamanin wato jahiliya, saboda wato kiyayye su ga ƴar mace da kuma wato soyayye su wato ga ƴaƴa maza. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi, duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ya kyautata tarbiyyarsu, wato ya kyautata tarbiyyarsu ya aurar da su, za su zama masa wato shamaki ga barin shiga gidan wuta. Imam al-Qurtubi ya kawo wasu hadisai guda biyu ko uku. Hadisin da Imam Muslim ya rawaita hadisin na Aisha, Allah ya yarda da ita, yake cewa Nana Aisha Allah ya yarda da ita take cewa ja'ani imra'atun wa ma'aha ibnata nilaha, wata rana wata mace ta zo gidana, inji Nana Aisha, tana dauke da ƴan yaranta guda biyu mata, fasa'alanni falam tajid indi ghayra tamratin wahida, tace Aisha ki taimaka min, bamu da abin da zamu ci muna jin yunwa ne da yarana. Nana Aisha tace wallahi a ran nan a gidan nan bamu da komi sai kwaya dibino guda daya, hada yake na tace babu komi sai kwaya dibino daya, tace fa daitu ha iya ha na dauki kwaya dibino daya na bata, tace ki hakuri wallahi gidan nan babu komi sai kwaya dibinan nan. Fa aka barha ta karbi dibinan, fa kasa marha baina ibnataha, sai ta bare dibinan guda biyu sai ta ba wannan yarinyar daya, ta ba wannan yarinyar daya. Walam ta akul min hasha, bata gutsuri komi ba cikin wannan kwayan dibinan, ta hakura da yin wata ba wa yayan nata. Su makamat fakarazat wabnataha, ta tayi ta fita da wannan yaran nata guda biyu. Farakala alayhi nabiy sallallahu alaihi wasallam fahadathu hadisa, manzon Allah sai ya shigo bayan fitan wannan mata, sai na ba wa manzon Allah labarin magana wannan mata da abin da na gani kuma idanuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce manibtuliya min al-banati bi shay'in, duk wanda aka jarrabe shi da ƴaƴa mata wani abu daga cikin ƴaƴa mata, a baka ƴaƴa ɗaya ko biyu ko fiye da biyu, fa sana ilayhinna, mutumin kuma ya kyautata musu rayuwarsu, ya yi musu tarbiya, ya karantar da su addini, ya kuma aurar da su, manzon Allah ce kunna lahu sitran minan nari, za su zama masa garkuwa gaban shiga gidan wuta. Ƴaƴa matan da mutane ba sa so, manzon Allah ya ce duk wanda aka bashi su ya tsaya kuma ya kula da tarbiyyarsu, ya kuma aurar da su, to za su zama masa garkuwa gaban shiga gidan wuta. Sannan ya zo a hadisi wanda yake nunawa a cikin malai, ya ce wannan hadisin ya nuna maka cewa duk wanda aka bashi ƴa mace to tabbas an bashi jarraba, kuma wallahi sai ya hankalin ba zai, in ba haka ba zai ci jarrabawar ba. Duk wanda Ubangiji ya bashi ƴa mace ya hada shi da jarrabawa, sai ya mai da hankali kafin ya ci jarrabawa, wallahi sai ya san ina su waye abokanan yawanta, ina take kwana, me take ci, su waye suke zuwa gurinta. Yana daga cikin tozarta ƴaƴa mata da muke a wannan zamanin, mutum za a zo ana hira saurayi, yana hira da yarsa kofar gida, ya zo ya gansu, ya shige gida, ya turo mata kofa, ya je ya kwanci, yasa in su ta hira ta rufe gidan. Mutumin da suke hiran nan baligi ne, mai cikakkiyar balaga, wanda ba shi da mace, ita ma ta riski shekarun balaga, kar tafi ka bar su ga dare ga kuma shaidan a tsakaninsu. Kaga ka tozo ta kiwon da Allah baka, baka kula da wannan amana ba. In gaskiya ne a zo a yi hirar da yamma mana a gidan naka, a yi hirar da yamma ma ido yana gani, a zauren kofar gidanka ka wuce ka dawo, wai da kowa zai wuce ya gansu. Kuma in hirar Allah da annabi za a yi ma, duk talin da za a yi kai minti goma kan ba gama shi ba ne. In an wuce minti goma an dinga maimaita magana ne, an dinga maimaitawa, kuma an zo yau magana da aka yau gobe an zo ita za a maimaita, sai dai a yi mata kuskure ma a yi madda, gobe an zo a daga mata kara mata aluja, jibin an zo a yi mata, shi ne babu wata sabuwar magana a hirar. to amma sai a nuna ai yarinya tana da farin jini, tana da samari, baka ankara ba, sai ka waye gari ka zo kana kuya, wani ya ji alafta wa ita ka ciki shege ka ga to ta amana da aka baka, ka to ta amana da aka baka, kuma wallahi tallahi Allah zai tambaye ka kan wannan amana. Shi yasa manzon Allah ya ce manubtuliya, duk wanda aka jarrabe shi da yamaci, to wannan duk wanda aka bashi yamaci jarrabawa ne, in bai kula da wannan amana ba tabbas Allah zai tambaye shi akan ta. Idan kuma ya kula ya mata wahala, ya mata tattali, ya mata tarbiya, saka ta mutai makaratu na zamani da na addini, in ma sana'a za ta yi, ya mata tsarin sana'ar da za ta samu wato kulawa. Ba haramta yin sana'ar ba, amma sana'ar kada a yi ta yadda kuma ita matar ba za ta samu saka ido ba. Al'adar mace ba a sake ta babu saka idan, ba a bacce ta tafi kamar dabba ta je ta mi ake fada irin kiwon da ba mutum a bayansu, dore ta je ta yi dore ta dawo, ba a bar mace haka. Musulunci bai yadda ba. Shi yasa manzon Allah yake cewa duk wanda aka jarrabe shi da mace fa ahsana ta'diba, ya kyautata mata ladabi, tarbiyyanta da ita ilimin addini, sannan ya aurar da ita, to za ta zama masa katanga gaban shiga gidan wuta ko ɗaya ce balle kuma fiye da biyu. Saboda haka yake cewa duk wanda aka jarrabe shi da ya mata fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nari, za ta zama masa wato shamaki gaban shiga gidan wuta. Malam yace to tunda aka ce jarrabawa, to dole sai an yi hakuri da su, kuma a kyautata musu, ai musu duk abin da za su samu wato kulawa, to wannan din za su zama samaki gidan wuta, gaban shiga gidan wuta. Haka na hadisin na Aisha, Allah dai take cewa ja'ani miskinatu, wata rana wata miskiniya, ko dai waccan din ne ko kuma wata daban, amma dai hadisin ya zo wato da wani siga, yace miskiniya ta zo min ta hamilu ibnatayn laha, tana dauke da ƴaƴanta mata guda biyu, fa adamtuha salasa tamaratin, bata samu komai a gidan ba sai dibino kwaya uku, sai na dauka na bata, fa dar kullu wahidatin minhuma tamaratun, sai ta dauki dibino ɗaya ta ba wannan yarinyar, ta dauki dibino ɗaya ta ba wannan yarinyar, saura dibino ɗaya. Nana Aisha take cewa wa rafa'at ila fiya tamratu litakula, da ta daga hannu ta daga wannan dibinan ɗaya za ta kai bakin ta don ta ci, wato sai wa'annan yara dukan sun sa dibinan su a bakin su, sai suka sake mika hannu, wai suna sanna hannun uwar ta su, kowa da ta bata talo mai nata, ɗaya wadda uwar za ta sa a bakin ta, yaran kuma duk sai suka sake mika hannu. Nana ta ce wato fashaqati tamrata allati kanat turidu an takula, wannan dibinan da uwar take so ta ci, sai ta fasa cin, ta tsaga shi biyu, wato sai ta raba wa yayan nata. Nana Aisha ce fa ajabani shi anu, lamarin wannan matan sai ban mamaki, yanzu kowa daga cikin yayan ta ci dibi, ta ci mi kwallo ɗaya da rabi, ita kuma uwar ta hakura, ta ce lamarin wannan matan sai ban mamaki. Bayan ta tafi, manzon Allah ya shigo, ta ce fa zakartu allazi sana'atu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na ambata wa manzon Allah abin da naga wannan mata ta yi dangane da yaran nan nata. Fa qala, sai manzon Allah ya ce inna Allah azza wa jalla, lalle ubangiji mai girma da buwaya, kad aujaba laha biha aljanna, saboda wannan abin da ta yi yanzu Allah ya wajabta mata shiga gidan aljanna. Aw ataqaha biha minan nar, ko kuma Allah ya yanta ta gaban shiga gidan wuta, dama ai magana biyu ne, ko dai Allah ya yanta ka gaban shiga gidan wuta an san ka samu automatic ticket na shiga gidan aljanna, ko kuma Allah ya wajabta maka shiga gidan aljanna to an san kuma automatic an soke ticket ɗinka na shiga gidan wuta. Saboda haka Allah madaukakin sarki a wannan dalilin tausayin wa'annan yara matan da ta yi ta hana cikinta ta basu, Allah ya bata gidan aljanna. Saboda haka manzon Allah yake cewa wato hadisin Amash bin Abi Wa'il, hadisin Abdullahi yake cewa manzon Allah ya ce man kana lahu bintun, duk wanda Allah ya bashi ya mace daya, fa addabaha, ya tarbiyantar da ita, fa sana adabaha, ya kuma kyautata tarbiyantar da ita, wa allamaha, ya karantar da ita ilimin addini, fa asara ta'limaha kyautata ilmantar da ita wa azbaga alaiha min ni'amillahi ya bata abinda Allah hore masa na ganima ma rayi mata sutura da duk abinda za ta fito a ganta ya mace ya kula mata da shi kana lahu sitran aw hijaban min nari manzon Allah ya ce wannan mata za ta zama masa hijabi ko sutura ga barin shiga wato gidan wuta saboda haka kaga abinda larabawan jahiliya suke yi na kin ya mace sannan kuma ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada game da mutumin da Allah ba shi ya mace kuma ya kula da tarbiyyarta kaga ba ambaci da namiji ba ba ambaci da namiji ba ba ce wanda Allah ba shi da namiji ba ko dari ne Allah baka ba ambace ka an ce in kai ba za su amfane ka amma dai ba a ba su wato wani matsayi na musamman ga wanda ya musu tarbiya sama da irin matsayin da aka ba mu wanda ya maya mace tarbiya idan kaga ashe mutum yana da hankali ya kamata ya kokari ya saka ido wato akan rayuwar yarsa ya sa ido yawanci kuskuren da muke yi shine in Allah baka yaya maza da mata sai hankalinka kai ya koma kan yaya mazan saboda tunanin abin da za su yi maka a gaba sai ya zama su zaka iya kashe musu kudin makaranta baka damuwa su zaka iya kula musu da sutura su zaka iya musu da kowace irin dawainiya amma ya mace sai a bata uwarta to kuma sarauni ita ma uwarta ta cewa kai ka kula da ita balle yar ita ma uwar ba a yadda manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayti namiji shine shugaba a gidansa kuma Allah zai tambaye game da shugabancin gidan ba da matan ake nufi ba ai dole ne matar taka da aka sa ta gargashin ka ce maka biyayya ai dan ka saka ta a hanya ne ta kware to amma kai kuma ya kabar mata ya matar kawai baka san lallan kudin lallan yarka ba baka san kudin kitsanta ba baka san kudin dan kunna ba baka san kudin sarka ba silifar sun yarka baka sani ba duk wani abin da zai taimaka wa rayuwar yarka ta fito a ganta da baka san wannan ba ka barwa matar aka ga ba za ka hana ko matar ta sai ta talaba tunda wannan dawainiya ne da Allah ya wajabta maka sai ka ki dauka sai ka barwa matar baka isa kenan kuma ka hana matan kuma ta dora mata talaba to amma in ka dauka kana da bakin magana za ka iya taka burki a wannan sai za ka da bukatun mu gyara da bukatun mu gyara mu kula mun je da falalan wanda ya wannan ya bada wannan kulawa ya macen har ya aurar da ita Allah kuma ya alƙori zai saka shi a gidan aljanna to ya kamata a kula da wannan Allah kuma ya taimake mu na dama in ka kawo mata miji ba goyi ba hanka ba sai ka bata ta nemo wanda ya zo neman ta in mai addini ne sai ka bashi ai ba dole sai wanda kake son ba amma dai ka ba wa mai addini shine manzon Allah yake cewa in mai addini ya zo neman yar ku ku bashi in dai mai addini ne ka bashi kaga da ake rikicin dama yawanci mutane suna zabawa yayan nasu na kirki ne yayan sai su tsalle suki ka gani amma in dai wanda ka zaba mata mai addini ne to in taki sai ka zauna ita ka ce to kije ki nemo amma duk wanda yake nemo ki tabbata ki nemo mai addini abin da ya kamata ka bari kenan domin shine abin da zaka yi ka rabauta na da gane ko saboda haka ubangiji ya ce ala sa'a ma ya hukumu tare da irin wato abin da su jahiliya suke hukuntawa na kin yaya mata da kuma wato nuna san yaya maza kade kuna da lokaci ko lokaci ba ku sanar da ni ba to sai mu tsaya nan ko to mu ja aya ɗaya karanta aya ɗaya amma ina zuwa barin ga kurin tukuna zai tada magana mai kyau ne ko kuma wani ke dukkan su magana mai kyau ne gabar magana ne karanta da yin kurin bari mu fasara ta sai mu taya wallahi masal ala
lillazina la yu'minuna bil akhirati masal sau walillahi masal al-a'li
ubangiji yace lillazina la yu'minuna bil akhirati lalle wadanda su wayanda ba su imani da ranar lahira bakan suna da masal su'i mumuniya sifa walillahi masal ala ubangiji kuma yana da sifa madaukakiya wa huwa al-azizu shi mabuwaye ne alhaki mabwani a cikin aikinsa za mu tsaya nan insha Allah abinda mu karanta daidai muna roƙon Allah malaukakin sarki ya karba mana ya ba mu lada wannan ma kuskure muna roƙo Allah ya gafarta mana amma muryata ta riga ta magale.